abubuwa da dama da suka faru a Najeriya musamman nan inda nake shine wannan kashe-kashe da muke samu wanda mun taba ganin shi musamman a arewacin Najeriya musamman Zamfara zaka ga makwabci ana kama shi ana tuhumar sa da laifin hada baki da dan fashi da makami ko ma sakan mutane a zo a fara makwabcin shi sannan sabon abu da ya firgita mu kwarai wanda ya kawo dalilin mutuwar mutane masu yawan gaske a Zamfara an kashe mutane an mu mutane anna da daman gaske karuka da dama an kashe ta ne kawai wasu wurare na yan gudun hijira da yawa na ga mutane na cikin sana wannan abu ya tayar mun da hankali sannan kuma wannan matsala da ya faru a Turkiya musamman na kashe wannan dan jarida shi ma ya firgita na kwarai da gaske domin a ce gwamnati ta haɗa kai da wasu kuma ana zargin gwamnati ta haɗa kai da wasu ta kashe mutum irin wannan kisa gaskiya ban taɓa tsammanin zai iya faruwa ko kuma zai faru ba a nawa tunani ta daga cikin abubuwan da suka bayan ɗaure min kai da ta da hankali a cikin wannan shekara da ya wuce na 2018
shin malam abin waɗanne abubuwa kuma suka burge ka
to abubuwan da suka burge ni suna da yawa an san sani ana ɗan samun wasu abubuwa na cigaba kamar a ɓangaren tattalin arzikin ƙasa a ƙasashen Najeriya haka da kuma makwabtanmu na ga 'yan kasuwa da daman gaske wanda na san su a ƙauyuka ba su da komi amma yanzu suna da gidaje suna da motoci saboda noma da suka yi daban da in ga cewa noma ta sa mutane sun tsaga haka yana da yawa domin na ga alama banan nan gaskiya mahaddata ai manoma sun samu kuɗi da yawan gaske domin masara na nan ya tsaga sai daraja har ya sa mutane da yawa ka je ƙauyuka yanzu ka ga kuma a gaya muku za ka yi ta ganin sababbin kwano na kyalli haka sauransu.
To menene fatanka game da shekarar da ake shiga daga yau din nan?
To fata na da Allah ga mutane a yi kokari gwamnatoci da inda ake kashe-kashe a yi kokari a zauna a wato zaman sulhu da masu kashe-kashen nan domin zubar da jini da ake yi a duniya ya yi yawa ba ni bukata in ji ana ta yaƙoƙi ko ana yaƙin yan ta'adda ko yan ta'adda na yaƙin mutane a yi amfani da sulhu wurin daidaita kan al'umma shine duk inda mutane ke rikici su zauna su rinka daidaita kawunansu ina fata wannan shekara zai zama mana darasi ko kuma abin da ya faru bara zai zama mana darasi ga wannan shekara duk kungiyoyi musamman na inda muke da rikicin addini da rikicin kabilanci ya faru to mutane su koyi zaman lafiya da sulhu tsakaninsu wani baya sa wani yayi wani abu ba za ka zo ka ce dole sai na bi addinin ka ba ka ba zan ce wanka dole sai ka bi addinin ba ba zan ce dole sai ka zama yare na ba kuma kai kace sai na zama yaren ka ba kaɗan rayuwa yana son mu zauna don haka ina fata kwarai in ga jama'a sun zauna wurin sulhu wato dialogue ɗin da Bature ke cewa a turance su magance matsalolinsu idan muka yi haka a wannan shekara zai rage mana yawan zubar da jini da wasu abubuwa da yawa da ke faruwa a ƙasashen musamman a nan Afirka.
To malam Amin baya ga fatanka me kake hange shekara ta 2019 walau na alheri ko aka san haka?
Shi wannan abu ya sa wurin Allah dai amma ga dukkan alamu mummunan da yanda muke kaman kasan ta fara kamo hanyar saiki kwarai da gaske musamman mu a Najeriya muna hangen cewa za a yi zaɓen nan lafiya saboda ya rage yanzu yanda rigingimin siyasa da yake ta kawo a samu tension abin da Bature ke cewa kowa hankalin shi a tashi a kan siyasa kaman ya ragu to kaga ina hangen kinan Allah da wannan shekaran za a yi zaɓuɓɓuka lafiya ba tare da an zubar da jini ba.
To a matakin ƙasa da ƙasa fa?
To ƙasa da ƙasa kuma ga ƙasashen da suke jagorancin duniya mun ga sun fara ɗaukan waɗannan abubuwa na ga Trump kokarin da yake yi wurin rage ma Amerikawa kace-kace har da maganan da ya yi na janyewa daga cikin Syria watakila zai iya kawo maganan zaman lafiya shi ma a Syria ɗin waɗannan ƙasashe ina hangen cewa kila wannan mataki zai sa su janye sojojinsu a wuraren nan su bar jama'an wuraren su ba su shirin tsakaninsu zauna lafiya tare da yan uwansu kamar dai abin da ke faruwa a nan arewacin Najeriya ko a gabas arewa maso gabas Najeriya kamar za a samu sauki da alheri domin waɗannan yara da suka fito sun a yan Boko Haram waɗanda suka ce su ta ɓangaren Muhammad Yusuf na ga alaƙa tunani yanzu sun ce ba su fara kashe fararen hula ba ke tunda ko ba za su kashe fararen hula ba ta ji kila akwai wani ɗan hanya kaɗan da za a iya kishe musu da za a iya sulhu da su yanzu suna ba yaƙi ne da gwamnati kawai da sojoji wanda kaga idan gwamnati ta ɗan sa ido za ta iya kama su ko za ta iya zama da su a sulhu a zauna lafiya don su bar wannan kakace da suke yi su fahimci matsayin idan suna so su yi siyasa su kawo manufofin su cikin siyasa kamar yadda sauran 'yan siyasa suke a duniya to ina ga kamar wannan shekarar Allah ya yarda watakila a samu saukin abubuwan da ka tasowa in Allah ya yarda akan amin